This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan ko da yaushe a shafinmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu aure, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci na ranar 26 ga watan Nuwamba shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
A yau Alhamis ne shugaban kasar Faransa, François Hollande, ya nufi Rasha a wani yunkuri na haɗa kan kasashen duniya domin yaƙi da ƙungiyar ISIL. Gwamnatin tarayya Amurka na gargaɗin jami'an jihohi kan cewa ba su da uzurin kin karɓar 'yan gudun hijiran da suka fito daga Siriya. A yau Alhamis ne Rasha ta ce za ta sa ido game da yanayin shigo da abincin ƙasar Turkiya zuwa Rasha bisa wani ƙarin matakin lura.
To, a Najeriya, bayan da hukumar da ke kula da masu yi wa ƙasa hidima ta NYSC ta sanar da cewa tana kan bakatta game da batun haramta sanya hijabi mai tsayi a sansanonin masu yi wa ƙasa hidima, malaman addinin Islam sun fara mai da martani.
Ba dalili ba ne don ana barna da hijabi kuma ya zamanto za mu hana sanya hijabi.
A ci gaba da jerin rahotanni na musamman da muke kawo muku game da sauyin yanayi, za ku ji irin tasirin da ɗumamar yanayi ke yi a ƙasashe masu tasowa kamar irin su Najeriya.
Yanzu gashi dai kana ga yadda ƙoramunmu suka zama, ai sun bushe tun duk lokaci bai yi ba ma. Kuma da lokaci har damina zo wannan wurin kana ganin shi da ruwa.
Sannan kamar kowace Alhamis muna tafa da shirin sai bango ya tsage, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis ne shugaban ƙasar Faransa, François Hollande, ya nufi Rasha a wani yunkuri na haɗa kan ƙasashen duniya domin yaƙi da ƙungiyar ISIL bayan mummunan harin birnin Paris. Shugaba Hollande zai haɗu da takwaransa na Rasha, Vladimir Putin, a birnin Moscow a ci gaba da yawon da yake na neman amincewar shugabannin ƙasashen kan wannan batu, inda har ya samu goyon baya daga manyan ƙasashen da suka haɗa da Amurka, Birtaniya da Germany. Ƙungiyar ISIL, waɗanda ke riƙe da manyan yankuna a ƙasar Iraki da Siriya, sun ɗauki alhakin harin da aka kai na 13 ga watan Nuwamba a Paris, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130. Faransa dai na daga cikin tawagar haɗin gwiwar ƙasashe waɗanda Amurka ke jagoranta don yaƙi da ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi, amma shugaban Faransa na cikin matsin lamba na ganin ya yi duk abin da ya kamata don ganin ƙarshen wannan ƙungiya biyu bayan harin da aka kai a birnin Paris. Babu tabbacin yadda shugaba Hollande zai shawo kan Vladimir Putin kan wannan batu, kasancewa harbo jirgin yaƙin Rasha a ƙasar da ƙasar Turkiyya ta yi ranar Talata.
Gwamnatin tarayyar Amurka na gargaɗin jami'an jihohi wato kan cewa ba su da uzurin kin karɓar 'yan gudun hijira da suka fito daga Siriya. Wannan gargaɗi ya zo ne a wata takarda mai kwanan watan jiya Laraba, wanda ya fito daga ofishin sake tsugunar da 'yan gudun hijira na jihohin Amurka. Cikin takardar an yi gargaɗin cewa duk jihar da ta hau kujerar naƙi wajen karɓar 'yan gudun hijira to ta kare doka kuma za a ɗauki mataki a kanta. Gwamnoni da dama ne suka sha alwashin kin bin umarnin gwamnatin tarayya na amincewa da tsugunar da 'yan gudun hijiran Siriya a jihohinsu. Yawancin gwamnonin kuwa 'yan jam'iyyar Republican ne waɗanda suke cewa yin hakan zai iya kawo barazana ga tsaro. Nuna fargabar na zuwa ne wato sakamakon samun ɗaya daga cikin 'yan ta'adda da suka kai hari birnin Paris da ya shiga Turai daga cikin 'yan gudun hijirar Siriya.
Ana shan labaran duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, Rasha ta ce za ta sa ido game da yanayin shigo da abinci ƙasar Turkiyya zuwa Rasha bisa wani ƙarin matakin lura, a lokacin da ake ci gaba da jayayya kan kakkaɓo jirgin Rasha da aka yi a bakin iyakar Siriya da Turkiyya. Kakakin Kremlin ya musanta cewa Rasha tana da ƙoƙarin ta sa takunkumi ga ƙasar Turkiyya, amma ya ce an ɗauki wannan mataki ne bisa dalilai masu yawa, ciki har da barazanar ta'addanci. Ministan noma na Rasha ya ce sa ido kan abinci da kayan amfanin gona na Turkiyya ya zo ne bayan karya wasu dokokin Rasha da Turkiyya ta yi. Bayan kafa wannan doka, kamfanin dillacin labarai na Rasha ya fitar da rahoton an dakatar da wata babban mota mai ɗauke da kayan abinci daga Turkiyya a bakin iyakar Rasha. wannan mataki da Rashida ta dauka na da alaka da sauran matakan da take dauka kan sauran kasashe a duk lokacin da suka samu sabani kan wasu manufofin da suka shafi kasashen. Rashida ta yi barazanar mayar da martanin siyasa ko na tattalin arziki ga Turkiya biyo bayan kakkabo jirgin yakin ta na ranar Talata, lamarin da shugaba Vladimir Putin ya kira yankan baya. A yau Alhamis, Rashida ta ce har yanzu kasar Turkiya bata fitar da wata takardar ba da hakuri a hukunta ba.
Papa Roma Francis ya ce dole ne shugabanni su hada kai su tattauna yadda za su kare kansu daga masu tsauraran ra'ayi da ayyukan ta'addanci. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake magana gaban mabiya addinin Krista da Musulmai a babban birnin Kenya. Da yake magana a wani taro mabiya addinai a Nairobi, Papa Roma ya ce tattaunawa ga mabiya addinan biyu abu ne mai muhimmanci, ba wai zabi bane. Ya kuma ambaci hare-hare da dama da masu tsauraran ra'ayi suka gudanar a Kenya, ciki hadda harin da aka kai jami'ar Garissa dake arewa maso gabashin Kenya, inda mutane 150 suka rasa rayukansu, da kuma harin da aka kai kan shagunan Westgate inda mutane 67 suka mutu. Kungiyar Al-Shabab ce ta dauki alhakin hare-haren a lokacin da take hamayya da hukuncin gwamnatin kasar kan aikawa da sojoji zuwa Somalia don taimakawa yaki da kungiyoyin 'yan ta'adda. An dai shirye shugaban na mabiya 100 Katolika zai ziyarci Kangemi, wani yanki da masu kananan karfi ke zaune. Haka kuma zai gana da matasa a filin wasa na Kasarani. Cikin wannan ziyara ta Papa Roma, ana sa ran zai yi magana kan sauyin yanayi, kasancewar canjin yanayi zai shafi masu kananan karfi.
A yau Alhamis ne Amurkawa ke bikin cika-ciki, inda iyalai ke haduwa su ci abinci da kallon farati, har ma da fita sayayya kayayyaki a manyan shaguna cikin rahusa. Shugaba Obama ya yi wa Amurkawa fatan alkhairi ga wannan hutu na cika-ciki, ya kuma tuna da tarihin yadda Amurkawa ke maraba da maza da mata da ke nema wa kansu ingantacciyar rayuwa. Cikin wannan biki na ranar cika-ciki, shugaban ƙasa ya shaida kirkin Amurkawa kamar yadda suke taimakawa mutane cikin ƙasar ta hanyar aikin sa-kai da agazawa waɗanda ba su da shi.
Sau labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya, bayan da hukumar da ke kula da masu yi wa ƙasa hidima ta NYSC ta sanar da cewa tana nan kan bakarta game da batun haramta sanya hijabi mai tsayi a sansanonin masu yi wa hidima ƙasa, wato masu yi wa ƙasa hidima, malaman addinin Islama sun fara mai da martani game da wannan mataki da hukumar ta ɗauka. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Nasir Adam El-Hikaye ya aiko mana daga Abuja.
We stopped core members since the past.
Babban daraktan hukumar yiwa ƙasa hidima a Najeriya NYSC Brigadier General Johnson Olawumi ke nuna damuwa akan garajin da tura matasan hidima a yankuna masu ta'addanci ke da shi. Olawumi, wanda tsohon shugaba Jonathan ya nada a Disambar bara, ya dauki matakin hana mata daga cikin masu hidimar sanya dogon hijabi da tuni hakan ya jawo zanga-zangar lumana da rashin amincewa daga shugabannin Islama. Ya zama wajibi mu kare waɗanda ke aikin hidimar nan, don haka abun takeici ne 'yan ta'adda na amfani da mata masu dogon hijabi wajen kai harin kunar bakin wake. Ba dai mun dau wannan matakin don kuntatawa wani addini ko wata al'ada ba ce da duk muke girmamawa. Shahararren malamin Islama Sheikh Abdullahi Balalau na ganin hukumar ba ta yi dogon nazari wajen daukar wannan matakin ba.
To idan Allah zai bada umarni, ware ne kuma zai ce kar ayi? Ai, in kana son ka zauna lafiya, to sai ka bi umarnin Allah, ka bi umarnin manzon Allah, sai ya zauna da kai lafiya. Wannan ƙasa ta mu tana cikin larura. Ko ina cewa muke a ci gaba da addu'o'i da roƙon Allah, Allah ya kawo zaman lafiya. To sharadin a roƙi Allah shine a tsare kuma dokokin Allah, maimakon a tsare dokokin Allah kuma ana kokarin a sake fusatar da Ubangiji. Ba dalili bane don ana barna da hijabi kuma ya zamanto za mu hana sanya hijabi. Ai, so da yawa in ka dauki misali sojojin Najeriya da 'yan sanda, nawa ake kama waɗanda suke daukan uniform na 'yan sanda ko na soja su je su yi barna? Hakan ba zai sa ka ce duk 'yan sanda ko duk sojoji masu barna bane koko su daina sa uniform. Kaga a suke nan su ci gaba da sa uniform kuma suna daukan matakai na ganin ba a samu bara gurbi masu irin wannan ba.
Wannan bai zama laruri ba kenan, tunda ba hanawa ake ba mata. A misali, in an tilasta su, yana yiwuwa sai su nuna kamar ba su amince ba kenan.
Ai, wannan ba larura bane. Ba wani larura da zai hana mace ta sanya hijabi, tunda Allah ya ce ta sa. Kai kuma wane ne zaka ce kanta sa?
Brigadier General Olawumi da sauran shugabannin sassan ma'aikatan gwamnati na jiran yuwar a kyale su ko a kobe su daga mukaman su. Biyo bayan umarnin yi musu garan bawul da shugaba Buhari, bai Nasiru da Maili kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Nasiru, to a ci gaba da kawo muku jerin rahotanni na musamman game da sauyin yanayi. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aika mana da wannan rahoto, wanda za ku ji irin tasirin da dumamar yanayi ke yi a kasashe masu tasowa.
Wani bincike da aka gudanar kan dumamar yanayi a Najeriya na nuna cewa mutane kalilan ne masu fahimci abin da dumamar yanayin ke nufi. Malam Babangida Sida Kunga, wani karamin manomi ne a ƙauyen Jimlar da ke Arewacin Jihar Taraba, yace shi kan ma bai san da wannan batu ba, ko da yake ya so maji a jikin sa.
Ƙauyen nan sunan sa Jillari. To yanzu haka gane ga ka a wannan ƙauye na Jillari, ya kuke fama da matsalar dumamar yanayi? To mu muna ƙauye mai muka san bam san mai dumamar yanayi ba. Ba kwa ganin zafi? A zafi kan ba a magana, ko ga dabbobin mu ma zaka gane ai akwai alamar zafi. Yanzu gashi dai kana ga yadda ƙoramun mu suka zama ai sun bushe tun duk lokaci bai ba ma. Kuma da lokaci har damina zo wannan wurin kana ganin shi da ruwa. Ka gani amma yanzu gashi nan gaskiya wani sai sai mun yi tafiya kusan kilomita 25-30 mu samu ruwa da zamu ba dabbobi. Yanayin wurin ya canja gabaki daya. Wurare sun bushe, da nan inda ka gani na duk fadaman shinkafa ne ruwa har bakin gidaje. Yanzu gashi wurin gaba daya ya bushe, ka gane wa idanunka ai.
To ba ka tunanin kan cewa watakila maman yanayi ne ya ka haka?
To wallahi wala mu za a ce haka din ne, za a iya cewa haka domin yanayi ya canja. Mu ma muna ji a jiki.
Kamar tana kuke ji a jiki?
Muna jin zafi, wani zafin da wani lokaci ma ba ma jin wani zafin da yanzu muke ji da. Yanzu ba zafin ya wuce na da. Lokacin da ba na zafi ba ma zafin ya fi yawa. Ka gani sanyin da zaka ji dai bai wuce daga karfe 6 zuwa 8 ba. Zafin da muke fama ka, muna fama da zafi gaskiya. Yanayi ya canja.
Kasashe za su taro akan dumamar yanayi, ko me kuke tunani?
To malam ba abinda mu kan muka sani, mu da muke kauye mai muka san ake yi. Sai dai mu ji kuna magana a radio. Ba don zuwan ka ba, mu ba mu san wani abubuwa ba ma ba. Mu dai muna zanne cikin duniya ne kawai.
Kamar dai al'umman da ke karkara, da alamun wasu da ke ma biranen ba su san da wannan matsalar ba. Haka dai ina Jalingo Wafa da jihar Taraba, kuma ina birane da wani da ke da yawan masana'antu da kuma ababen hawa, kuma ga hayaki nan musamman daga ababen hawa da kuma wannan injina da ake amfani da su. To malam ke da farko ya suna, sannan me ka fahimta da dumamar yanayi?
Sunana Kabiru Babanya. Gaskiya ni ga game da dumamar yanayi ba zan yi ce komai ba, don ba abin da nake fahimta dangane da shi.
Ta amma baka jin zafi yanayi na canjawa?
Wato sai dai wannan, ina wajen sana'a na ta bakin kasuwa, in na zauna nakan ji yanayin injuna da meme, nakan ji waje na yin zafi, wanda kuma na gangara gidan da nake kwana, kuma tunda babu wannan abubuwan din zan ji wajen ne akwai dan sanyi.
Sunana dai Muhammad Bello. Dangane da abin da ya shafi dumamar yanayi din nan, balle wani matsala ne wanda yake fuskantar duniya a yanzu, wanda ya kamata al'umma ta sa hankali akai, kuma ya zama an ɗaukar shi mataki saboda irin abubuwan da muke fuskanta a yanzu.
Kai na kasan kan cewa wani mamman yanayi na da illa ko kuma babban matsala ne a ga duniya?
Ta dalilai mamman yanayi yake kawo yawan zafi da yawan ruwa da yake tada mu a guraren da dama muka tashi muka samu iyayenmu suke zama, wurin da da ba kusa ruwa ma yakan zo ba, sai ga ruwa ya zo sakamakon dumamar yanayi yake haifar da wannan, ko kuma a haka kawai zama na zamantakewan ku da kuke yawan zafi ya dame ku, mutane ba sa jin daɗin rayuwarsu sakamakon abubuwa, kuma wannan yakan haifar da cututtuka da waɗansu abubuwa makamancin waɗannan.
Wannan mako na ma zuwa ne, yayin da ake haramar taron koli da za a gudanar kan matakan kare duniya daga matsalar dumamar yanayin. Dr. Amoga Captain Namala, malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adama da Kiyola, ya ce idan fa ana so a raba talakawa da jiran raɗin matsalar sauyin yanayi, to ya kamata a inganta kiwon lafiyarsu tare da ɗaukar matakan kare su daga matsalar ambaliyar ruwa da kuma lalacewar amfanin gona. Haka nan kuma masanin ya ma ce dole ne a sa ido game da yadda ake fidda gurɓataccen iska da jama'a ke shaƙa.
Wannan gas ɗin da yake fita yana tafiyan sama, wato muna kiran shi carbon dioxide, shine babban ma abin da mutum yake yi yana kosin wannan dumamar yanayi. Mu kuma kamar yadda na faɗa, sare itatuwa kaga yana kosin dumamar yanayi. Wayannan iskoki da yake fita a cikin abun da muke amfani da shi, su babura ne, su motoci, su injina ne, su generator ne, su waye-waye, suna hawan cikin iska. Akwai zubar da shara a inda bai kamata ba, ana zub da shara. Wannan abun da yake, wannan warin da yake fita, shi ma yana tare, yana hana zafi ya fita sararin sama. So wannan zai dawo ya dumama wurare.
To ko me hukumomi ke yi game da matsalar dumaman yanayin? Kwamarat Ahmad Sajo shine kwamishinan yada labarai a jihar Adamawa, ya bayyana irin matakan da suke dauka a yanzu.
Muna neman hanyoyi da za su rage yin amfani da iskar gas da fetur wajen samun makamashi, na farko kenan. Na biyu, muna kokari zamu tsaftace muhallanmu da kuma yanayinmu. Na uku, muna kokari zamu bada goyon baya wajen dasa itatuwa da kuma hana saran itatuwa ko ta wani hali. Muna kokari zamu shuka itatuwa kuma zamu kula da waɗanda suke a wurin yanzu.
Kuma da menene dai masana sun bayyana cewa muddin Najeriya bata dauki kwararan matakai ba kan batun dumaman yanayin al'ummomin kasar na iya shiga cikin wani mawuyacin hali. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine?
Madalla gaida maragayi Michael Jackson dake magana a wannan waka tashi kan batun wato sauyin yanayi. To nan gaba a shirin namu, wato a shirinmu na yau da gobe, wanda Halima Jumro da Jamila Kabir Fage za su gabatar, za ku ji shiri na musamman kan bikin cika ciki ko kuma Thanksgiving da ake a nan Amurka a yau, wanda biki ne dake da matukar muhimmancin gaske ga Amurkawa. Amma yanzu ga Jummai Ali da shirin sai bango ya tsage a daidai wannan lokaci da gogon muke cewa karfe 10 na safe da kusan minti 16.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Alhaji Obama na mataimakin daraktan yada labarai na hukumar Alhazan Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Idan kuna biye da mu a makon jiya, shugaba Abdullahi daga Gombe ya yi tambayoyi guda biyu, to amma daya Alhaji Obama na ya samu damar bashi amsa. Saboda haka ga Alhaji Obama nan da tambayar shugaba Abdullahi ta biyu
da yin shi ne akan kudin aikin haji da kuma yadda guzuri shekaru biyu uku da suka wuce dubu guda ne, kuma har yanzu dubu guda ne a wannan lokacin, kuma da yake bayani kudin haji bai fi dubu 100 da doriya, amma yanzu kuma ya kai 180. A bari in ƙara fahimtar da shi kudin aikin haji kujerun nan an dan kwana biyu kashi uku ne kudin guzurin. Akwai wanda ake in ka biya za a baka kudin guzuri dola 500. Akwai wacce ake ba da dubu guda. Akwai wacce ake ba da 200. Ya danganta da girman wannan kujerun. Amma inda nake son ja hankali da shi shekaru hudun nan da suke magana suka wuce, naira tana kan naira 100 ne da ko 30 da wani abu akan dola guda. A yau yanda muke magana da ke dola nan tafi 200 da kaman 20 zuwa naira dola da ta kai naira 200 da kaman 20, sai ka bada naira 200 da kaman 20 kafin a baka dola guda. So in ka kamanta ai dole a samu bambanci.
Haka ne.
Naira nan ta mutu.
Dola ta mutu.
So wannan ne babban dalilin da ya sa za ka ga. Kuma wannan ma bari in gaya ma, wallahi gwamnati na cikin taimakawa, tana tallafawa.
To Kano, bismillah ku.
To, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Rabi Arlon.
To.
Kungiyar ma'abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa, bai can jihar Kano. To haji, ni tambayoyina su ne, da farko wannan abubuwa da suka faru na mutum da ke za ka ga samun cewar baki ya rabu biyu, wasu suna magana cewa a daidai inda aka jifa lamarin ya faru, wasu suna cewa akan hanya. To shi ne nake so in samu ina ne gaskiya inda lamarin ya faru. Tambaya ta ɗaya kenan.
Za Allah ƙara tambayar nan.
Cewa iwai a batun mace-macen da ya faru baki ya zo bi, wasu su ce a ciki a kan hanya ne, wasu kuma su ce a wani wuri, yana son ya san ainihin inda abin ya faru.
Tambaya ta ɗaya kenan. Tambaya ta biyu shi ne, bayan faruwar lamarin za ka samu cewa akwai ƙasashen da al'adunsu sun fi na Najeriya yawa, sai ka ga sai wannan ƙasashen nan da na sun tantance ainihin mutanen da lamarin ya shafa 'yan ƙasarsu. mun yasa har yanzu anan Najeriya ba gama tantance lamarin ba kuma ana magana cewa har yanzu wasu ba a gansu ba to kuma har yanzu mun a hukumance kuma bata fito ta yi wa al'umma bayanin cewa me mu kuma mutanen da ba a samu labarin su zuwa yanzu
to mallam Uba bismillah ba shi ansa
to magana tambaya ta farko dai inda wannan abu ya faru ba shi inda ake jifan shedan bane ba dab da gurin ne inda wani su sun yi jifa suna fitowa suna kan hanyar koma wurin masaukin soyayya su kuma suna tafiya nan wannan abu ya faru tambaya ta biyu da ta ce me yasa har yanzu ita ce me yasa har yanzu ba ita hukumar alhazai ta kasa ba ta ba da cikakken bayani ga abin da ya faru ba ga wasu kasashe kuma da suka fi mu mahajjata sun yi sauri sun fito da nasu e to gaskiyar magana ita hukumar alhazai ta kasa ta yi kokari ne ta yi aiki hannu da Saudiya ta kuma tabbatar da cewa in mahajjatanmu jihohi sai sun tabbatar mana sun rasu ko sun ɓace kafin mu gaya wa duniya gobe in Allah ya nuna mana alal misali akwai taro da za yi da na duk jihohi da suka rasa mahajjatansu da duk wani mai faɗa a jinin aikin haji za a zauna a tattauna a ƙara fahimtar abun kuma a sanarwa da duniya komai da yake cikin wannan al'amari da ya faru babban matsala da ita hukumar alhazai ta ƙasa ta samu shine da yawa sai a ce mutanenmu sun ɓace bayan kwana ɗaya biyu sai ka ga mutum ya fito ka ga irin wannan in ka ce ya ɓace me za ka dawo ka ce wa mutanen shi alal misali ko jiya akwai wata da na gani ko jiya ne ko shekaran jiya ta buga da wani labari cewa an ce mata ita ta rasu amma ita kuma ba ma musulma ba ce amma ga fasfanta an sa a Facebook ana cewa ta ɓace ta mutu a aikin haji to na farko ma ita ba musulma ba ce irin wannan ne muke tsoro kuma yanzu mutanen da ake cewa sun ɓace na har yanzu magana da muke ba a gazawa su ba in ka ce mutum ya mutu to wani dalili kake wani shaida za ka bada cewa ya rasu to kaga irin matakan da ake ɗauka ya sa ka ga mu ba mu fito da wuri mun ce ai mutanenmu kaza sun rasu ba kaza suna da rai yanzu ne yana muke magana wato akwai wasu bayan Allah saboda tsananin hargitsin da aka samu ga sunan dai kana gani amma ba za ma ka iya ganin fuskarsu ba yanzu da ɗaya daga cikin dabarorin da aka gane wa Allah da ake cewa sun ɓace shi ne a ɗauki samfurin jininsu a gwada da jinin wa'anda har yanzu ba su ga iyalansu ba a ga ko ya zai zama jini ɗaya ne da wani abu da ake kira DNA don a tabbatar wannan mutumin ne ko wannan matar ce hukumar alhazai ta ƙasa ta fahimci lallai dole hankalin mutane ya tashi a dinga ce maka wane ya ɓace yau ana magana wajen wata biyu gaskiya ne amma in ba ka da shaida me za ka ce wallahi shi ne matsalar da ake ciki amma muna fata zuwa gobe wannan abin za a yi magani shi in Allah ya sa ya
to Allah sa a dace to Gombe ku ba mutum ɗaya ko?
To salamu alaikum
wa alaikum salam
nan gida ake sunana Aliyu Musa ba ke kare faru Gombe
to
ina muku addu'a ta alkhairi wannan sashen Hausa na rediyo Allah ƙara muku ɗaukaka
amin ya ƙara mana duka
wannan tambaya ta akai maganan kuɗin abiya da ake sa mutane suna biya daga nan dole gwamnati ne ta sa a yi wannan dole ko kuma dai wasu ma'aikata da suka kirkiro kowa da su amfana da abu ina tambaya ta
to malam ba ka ji tambayar ta sa
ne na ji tambayar ba Allah wato kuɗin biyan hadayen nan so da dama ana samun matsala mutane da ma'aikata da yawa gaskiya ana wani suka je a can mutanenmu da suke zaune da suke fita da su musu yanka sai su tafi kudin su je su layya su kawo musu ɗan soyayyen nama su ce daga layyar da suka musu kuma a so da dama ana samun korafi ko a wajen jihohi cewa waɗansu ba sa ma'ajatan su yanka shi ya sa ita hukumar alhazai bana ta fito da shawara cewa akwai banki na musulunci Jaiz Bank wannan suke da hulɗa da Islamic Development Bank da ke Saudiya, wannan shike da alhakin yanka wannan hadayar. Sai mutum ya biya ta hanyar Jaiz Bank kuma da duk kuɗin nan ta ba wannan banki, da wannan shi haƙƙin shi ne dama a duk Saudi ya yi wannan abu. To a tunanin hukuma shine in aka yi haka ba za a zalunci mai mahajjaci ba, duk da yake shi ne niyya, Allah ya san niyyar shi, ko da wani wasu ce shi ruwan shi, amma dai ita hukuma gani take haƙƙinta ne ta tabbatar ba a cuci kowa ba. Ta ji dalilin da ya sa aka kawo wannan shirin kenan.
To malam Uba, kafin mu je Kano mu karbi tambaya game da batun wannan hadaya din, Najeriya ka yi magana akan cewa wasu sai su karba an je an yanka maha a kawo maka soyayyen nama, to Najeriya ne ake dan dai na san nan kasashen in ka je aikin hajji in ka ba da kuɗin nan ba ma za ka ga namun ba.
Eh, da yake mu nan kaman al'ada ce a ce kaki naman layya ko da a Saudi ne, su kuma don su faranta mutane sai su yi haka, amma ba wai dole ba ne sai an ba su wannan naman.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke mana fatar alheri daga nan birnin Washington DC.
Madalla gaida Jummai Ali, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko cewa ya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, a yau ina son in bayyana ra'ayina ne akan kalaman ministan matasa da wasanni a Najeriya barista Solomon Dalong na shirin gwamnatin shugaba Buhari akan bayar da tallafin 5,000 ga matasan da ba su da aikin yi. Tabbas wannan tallafi abu ne mai kyau domin zai rage radadin talauci a tsakanin 'yan Najeriya, sai dai kamata yayi a hada da koyawa matasan sana'o'in da za su dogara da kawunansu. Daga Muhammad Salihu kauran Namoda, sakon gaba cewa ya gaskiya ya dace a wannan karan shugabannin kasashen Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa su yi zama na tsakani da Allah da rukon amana domin kawo ƙarshen rashin jituwar da ke tsakanin su. Sako daga Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem, jihar Katsina. Sakon Hamza Galadima birnin Kebbi ya ce, ina mika sakon jajina ga al'ummar jamhuriyar Niger dangane da harin ta'addanci da kungiyar Boko Haram ta kai a jihar Bosso. Shi kuwa wannan cewa ya kada gwamnatin jamhuriyar Niger ta manta da rawar da 'yan jarida ke takawa wajen ɗorewar demokradiyya, ba wai a jamhuriyar Niger kadai ba, har ma da kasashen da suka yi fice ga mulkin demokradiyya a duniya. Daga Alhaji Garba Gwandu Aleru, Allah ya ji kan waɗanda suka mutu a sakamakon harin da wasu 'yan ta'adda suka kai a garin Bosso a jamhuriyar Niger, ya baiwa waɗanda suka ji kata lafiya da kuma kufar jiki. Daga Usaina matar Alhaji Umar Oreba Gashua.
A gaida Usman Kabara, yanzu ga labarai a takaice.
To a yau Alhamis ne shugaban kasar Faransa, Faransuwa Olan, ya nufi Rasha a wani yunkuri na haɗa kan ƙasashen duniya domin yaƙi da ƙungiyar ISIL bayan mummunan harin da aka yi birnin Paris. Shugaba Olan zai haɗu da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a birnin Moscow a ci gaba da yawon da yake na neman amincewar shugabannin ƙasashe kan wannan batu.
Masaro, abin da ya sauƙaƙe nan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da daddare za mu sake dawowa da izinin Allah da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da Daniel Brand ya bada umarni, sai injiniyan mu Mr. Skip Sisk Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka, amma kada ku yi nisa, ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.